Sashen Hausa na murya Amurka kuka sake kama akan mita 2531 da mita 41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma za iya kama mu a hanyar sadarwar internet a duk duniya ta voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jumai Ali muka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ware naira miliyan 3,700 don taimakon ƴan gudun hijira arewa maso gabashin Najeriya.
We are working with partners on the ground to scale up this particularly one.
Mamma babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ne Ban Ki-moon ke sharar fagen da ya kawo wannan tallafin.
Ana tare da raɗin hukumar EFCC tana ganawa ko kuma san ta sulhunta da waɗanda ake zargi da almundahana a Najeriya ba tare da an ji gaban kuliya ba. Menene gaskiyar lamarin?
Za mu tabbatar cewa haƙƙin jama'a ne, an mai da haƙƙin jama'a kafin mu yi wannan tunani. Sai mun san nan an yi mitin tukunan za a yi ta.
To kuma za mu ji filin yadda Azumi yake daga bakinku sai kuma labarin wasanni daga Ghana. Da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Laraba kasar Turkiya ta dora wa ƴan jihadin kungiyar ISIS alhakin mummunar harin da aka kai filin saukar jiragen samar a Atatürk a birnin Istanbul. Turkiya ta la'ana harin na ta'addanci kuma ta lashe takobin cewa sai ta ga abin da ya ture wa buzu nadi wajen yakin ganin bayan ko kuma ƙarshen ƴan kungiyar ISIS. Babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na jiya talata da daddare da ya kashe mutane 41 da raunana fiye da mutane mai tanda 40 lokacin da masu harin kunar bakin wake guda uku suka bude wuta sannan suka tarwatsa kansu. To amma Prime Minister kasar Turkiya Binali Yildirim ya ce shaidar da aka samu zuwa yanzu na nuni da cewa kungiyar Daesh ISIS kenan kuma wato ita ta kai wannan harin. Kuma ya ce masu bincike suna ci gaba da gudanar da bincike. Haka kuma ya ce tana yiwuwa harin yana da alaka da matakin da kasarsa ta dauka ko kuma ta ke daukawa a ranar Litinin na gyara dangantaka tsakanin ta da Rasha da kuma Isra'ila. Gwamnan birnin Istanbul ya ce akalla mutane 10 daga cikin waɗanda aka kashe ƴan wasu kasashe ne, sannan kuma mutane 109 daga cikin mutane mai tanda 30 da suka ji rauni. An salamu su daga asibiti a yau Laraba.
Yau Laraba din shugabannin kungiyar kasashen Turai suka maida hankali akan makomar kungiyar ba tare da kasar Burtaniya ba. Shugabannin suna nazarin makomar kungiyar a yayin da suke kammala taron koli a birnin Brussels na kasar Belgium. Kwanaki bayan turawan Ingila sun jefa ƙuri'ar ficewa daga cikin kungiyar, shugabannin kungiyar sun buƙaci kasar Burtaniya da ta yi saurin ficewa daga cikin kungiyar, kada kuma ta zaci za ta samu moriya ko kuma alfanun kungiyar ba tare da ta biya komai ba. Tana yiwa wannan ne taron koli na ƙarshe da Prime Minister Ingila David Cameron zai halarta a matsayinsa na Prime Minister, domin kuwa zai yi murabus daga mukamin nasa bayan gwamnatinsa da ta kasa shawo kan ƴan kasar da su zabi ci gaba da kasancewa cikin kungiyar ta kasashen Turai.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shaidun gani da ido da jami'a a tsakiyar ƙasar Somalia sun ce an kashe fiye da mutane 20 a fafatawa da aka yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen kungiyar Al-Shabab. Kafin ketowar alfijirin yau Laraba, mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai wa sansanin soja da ke ƙauyen Al-Hariri a yankin Galgudut Hali. Kwamandan sansanin Kanal Ahmed Muhammad ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa an kashe 'yan yakin sa kai 18 da sojojin gwamnati guda 5 da kuma wani farar hula a fafatawar da aka yi. Kanal Muhammad ya ce ɗaruruwan mayaka ɗauke da makamai sosai da motocin yaƙi guda 10 da aka ɗora wa bindigogi masu sarrafa kansu ne suka kai wa sansanin hari. Ya ce kowane ɓangare ya yi hasarar mota yaƙi guda 1. Jami'an gwamnati sun kuma ce fiye da 'yan yakin sa kai guda 10 da sojojin gwamnati guda 2 ne suka ji rauni.
Ana sa ran shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma zai biya dala miliyan zuwa baitulmalin kasar bayan da kotun tsarin mulki ta kasa ta yanke hukuncin cewa tilasa biya wani bangare daga dala miliyan 16 na kudin jama'a da aka yi amfani da su wajen gyara gidansa a Nkada. Haka kuma kotun ta buƙaci baitulmalin kasar ta tantance nawa shugaba Zuma zai biya domin gyaran gidan nasa. An baiwa shugaban kwanaki 45 ya biya dala 1500 kamar yadda baitulmalin kasar ta tantance. Dan majalisar wakilai Jordan Lewis daga jam'iyyar masu hamayya The Democratic Alliance ya ce ya ji dadin wannan hukunci da kotu ta yanke akan shugaba Zuma. Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ware naira miliyan 3,700 don taimakawa 'yan gudun hijira arewa maso gabashin Najeriya. Nasiru Adamu El Hikaya Gareka.
Hakanan wannan ya zo ne daidai lokacin da rahoto mai inganci ke nuna 'yan gudun hijirar da ke sansanonin gwamnati na mutuwa saboda rashin wadatar abinci, inda kusan kullum kimanin mutane akasari yara 30 kan mutu.
We provide further financing vehicles to help Nigeria achieve its agenda for change. The humanitarian situation in the northeast, we are working with partners on the ground to scale up.
Nan ma babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ne Ban Ki-moon ke sharar fagen da ya kawo wannan tallafin. Za mu ci gaba da haɗa kai da sauran hukumomin tallafi na duniya don kawo yankin nan agajin gaggawa. Amina Ummul Khairi Bibi Faruk ta hukumar 'yan gudun hijira ta Najeriya ta kwatanta kuncin da 'yan gudun hijirar ke ciki.
Bari in baka misali. Likita ce a France aka haife ta, ta je ta karanta likita a Russia, ta dawo tana director din likitoci a Tunisia da Sudan da ina ne. Rayuwa sosai da jalin ya zo ya samu a garin su ta gudo Najeriya. Sanda da mijinta yake, ba san da ƴaƴanta biyu suke, ba san da ɗanta ɗaya yake ba. Guda ɗayan da ta samu take rike da shi, ko ina tana fanda da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba. A ƙarƙashin gada ayanya ta ringa kwana, adan muka sabo ta.
Shi ma babban hamsa rundunar sojin ƙasar Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Bura ta yi, ya ce rundunar za ta ci gaba da ba waɗanda ƙalubalen tsaro ya shafa magani kyauta.
Bayan aikin soja da muke yi, muna kuma aikin agaji, to yana cikin ayyukan da muke yi. Da za mu jawo jama'a kusa da mu, kuma mu tabbatar cewa aikin namu ba wai kawai yaƙi ba ne kullum, amma muna lura da jama'a. Mu ma mutane ne, mu ma muna tausayi, kuma muna neman jama'a su goyi bayanmu.
Ado Malam Madalla ɗan kasuwa ne da ke tallafawa 'yan gudun hijirar.
To tunda kuma Allah ya riga ya kawo shugabanni masu adalci, muna ganin za su iya gina mana gurinmu da muka rasa da. Yanzu ina tabbatar maka Janar Buhari ya ba da odon a kai 20,000 metric tons na abinci zuwa North-East State shida.
Duk wanda ya je sansanin 'yan gudun hijira na asali a yankunan da Boko Haram suka daidaita zai iya zubar da hawaye. Nasiru Adamu Ali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana raɗe-raɗin hukumar EFCC mai yaƙi da almundahana a Najeriya da waɗanda take zargi da almundahana za su iya sasanta ba tare da zuwa gaban ƙuliya ba. Wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da shugaban hukumar Ibrahim Magu ga yadda ya tambayi gaskiyar lamarin.
Kasan abin da muke dubawa, mun karbi kuɗi, muna duba abin da zai gamshi jama'a, because aikin jama'a ne muke yi. Idan ya gamshi jama'a, aka ga duk abin da aka samu aka mayar, za mu iya shiga rinjaye ga kotu, ga shi, ga kuma prosecutor, ga EFCC. Sai a zanna yadda za a yi a samu sauƙin abin, za mu tabbatar cewa haƙƙin jama'a ne an maida haƙƙin jama'a kafin mu yi wannan tunanin. Mun zanna an yi mitin tukunan za a yi ta.
Ba mu ji wani magana ba har yanzu game da tsohon ministan mai ta Najeriya, wato Alison Maduweke Dezani.
Muna bincike har yanzu. Ai kana ciki kaca-kaca ko ina.
Kana ganin za a samu haɗin kai daga ƙasashen waje inda nan ne mafi yawan kuɗaɗen nan a yanzu aka ce suke?
Ƙwarai muna samu. Sun sha zuwa nan ba. Mu ma mun je. Muna bincike a nan. Ana bincike a Turai. Ka san dole mu karbi kuɗi.
Shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu kenan a tattaunawar da ne da shi a Abuja dangane da hanyoyin da hukumar ke bi na karɓo kuɗaɗe daga waɗanda ake zargi ba tare da matsala ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma sai a gyara zama game da wayar da za ku bugo mana, wanda muke son jin ra'ayinku game da shin a ganinku yaƙi da ake da maganar cin hanci da rashawa a Najeriya ana adalci?
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 2-2-2-5-5-5 domin a bayyana ra'ayi. zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, mun samu kira daga Jimeta. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa
rahmatullah. Ta da muke magana daga Jimeta.
Ina magana da Ibrahim Santana daga Jimeta Yola.
To, Ibrahim, a ganin ka yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, ana adalci?
A'a, adalci kwarai ko tunda daga tushen shugaba za a duba ai.
Eh, kamar yaya, dan bani misali kada.
Na'am?
Dan bani misali inji?
Misali shi ne. Misali shine tun daga kaga a takaice ga yanda abubuwa suka faru ta bangaren almundahana akan makaman da aka kudin makamai.
Eh, to mun gode sosai da dan misali da ka ba mu. Bari mu tafi jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
To, sunana assalamu alaikum, sashen Hausa na Amurka. Sunana Nasiru Bansha da ko tuna birnin Kebbi.
To, Nasiru, menene ra'ayinka game da magana yaki da almundahana a Najeriya? Ana adalci ko wa'ayi?
Gaskiya ana hakika wannan gwamnati tana adalci yadda ya kamata. Muna fatan Ubangiji Allah ta ci gaba da wannan abubuwa da APC ke yi. Na fato masu lakawa cikin su. Da magana na so ban share go to Benin City.
Eh. Za ka iya dan bani dan misali daya?
Eh, akwai misalai kai da yawa. Ta ba ni ga mun ga ayyukan da kai gurgudu.
Eh, to kun ga ayyukan da aka yi gurgudu. To mun gode sosai. Bari mu tafi
kai. Ya kasa insha Allah kurai.
To madalla. Wane ne a Kaduna?
Hello,
wane ne a Kaduna?
Kana magana da AA Kayar da ne le local government Kaduna State.
To, AA Kayar da yaki da tsanci da rashawa a Najeriya, ana adalci?
Ana adalci sosai domin dama mun yi fatan canji ne saboda Buhari ya kawo wannan almundana, maganin wannan almundana da kudaden talakawa da ake.
Eh, to na gane.
Shi yasa mu ba da rayuwarmu akan wannan tafiya na canji. Kuma Allah ya kawo mana canji na alheri. Akan haka.
Mun gode. Bari mu tafi Abuja. Wane ne Abuja?
Kuma magana da Lawal daga Abuja.
To, Mal Lawal na Abuja, menene ra'ayinka game da yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya? Ana adalci?
Eh, ana adalci. Don saboda matakan da ake bi, idan kana bibiyar matakan da suke tafiya yanzu, akwai abubuwa da dama wanda ake tsoho hanya ce kamar take tafiya doguwa. To, mafi yawanci ɗan Najeriya yana hangen bin yanzu-yanzu, amma abin gaba za a ga amfani shi.
To, mun gode sosai Mal Lawal, sai an jima. To, bari mu tafi Yobe. Wane ne a Yobe?
Alkasim Alame Gogul daga Tangari.
To, Alkasim, menene ra'ayinka game da magana yaki da canci da rashawa a Najeriya? Ana adalci?
To, adalci za mu ce ana yi, amma za mu ce ba a yi, saboda
gaskiya da
adawa ake taɓawa.
To, me yasa ka ce haka? Bani misali.
Eh?
Misali.
To, saboda duk waɗanda suka gudu daga PDP sun koma APC an ƴanta su,
zama
ƴaƴa.
Eh, kwanan
PDP?
Eh, kwanan nan akwai wanda aka yi na maganan shugaban majalisa, ai ɗan APC ne, kuma maganan da ya shafi Jabu ne da sauran abubuwa da aka yi.
Eh, to, ai saboda sun duba sun ga ba zai biya musu manufofinsu ba ne.
To, mun gode da ra'ayinka. Hello?
Hello,
yawa, Malam na Plateau wane ne?
Eh, Bala Komanda ne daga jihar Plateau garin Bukur.
To, Malam Bala Komanda, muna jin ka. Ana adalci a yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ko ba a yi?
Wannan gaskiya ne, abin kuma mu da muke bukata da mai kenan ana adalci.
To,
gaskiya tsakani da Allah, abubuwan da ya faru, kudaden da aka dinga karbowa, ga shi yanzu ma waɗansu ministoci ma duk akan magana cin hanci da rashawan ne. Ya kawo aka ga shi suna kokarin ma tafiya kan wajen da ake bukata, saboda mu muna bukatan daman hakan, kuma gashi Allah ya kawo mana lokacin hakan.
To, mun gode. Bari mu tafi Kaduna. Hello, wane ne a Kaduna?
Kaduna Ahmed Sulaiman Rumi.
To, Mala Ahmed Sulaiman, muna jin ka. Menene ra'ayinka game da magana yaki da tsanci da rashawa na adalci?
A ra'ayina, ai duk ma nan ne hankali a Najeriya ya san cewa baki da ake ce hanci da rashawa ana samun nasara.
To, a nufi ana ba nasara muke magana ba, ana adalci ko ba a yi?
A ana kyakkyawa adalci kuwa.
To, kuma misali.
Ni ba gani na zama lahiya ba, da zan ci komai ba, wanda ya ci dole Allah ne. saboda ka tsayar yana kokari kun muna gurbin aiki a sashen makarantar Buhari.
Eh, wasu sun ce bangare da ake taba su ba a taba daya. Me ra'ayin ka?
A wannan ai su wanda ya san abin da ake kuma wanda ya san shi da gaskiya. Asa ana adalci.
To,
don kowa kama an kuma wanda ya kama yayi ana mai.
To,
wannan gaskiya ne.
To, mun gode sosai sai Aljuma Mala Ahmad. To, bari mu je Kano. Wane ne a Kano?
Lawal ne da Farawa Kano.
To, Mal Lawal ne kace?
Hello?
To, Mal Lawal kace sunan ka?
Hello?
To, mene ina jin ka? Menene ra'ayinka?
Hello?
Ina jin ka. Baka ji na kenan.
Hello?
Hello? To, a to ina ga wannan baya ji na. Baya ji mu. To, kada ya amanta ana tare sashen wasu na murya Amurka ne a Washington DC, kuma muna magana akan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Ana adalci ko ba a yi? Hello? To, wannan ma ina ga mun rasa shi. To, lambar da za a same mu ita ce 202-202-2655. Ga Kano ya. To, Mallam na Kano, barka dai.
Barka dai ya gari, an sha ruwa na
gari. Lafiya, lau da
ruwa ba.
Eh, da saura, mu da saura. Yanzu karfe 5 saura
minti 14.
Menene sunanka?
Lawal ne Ahmed a Kano.
To, Mallam
Najeriya.
To, Mallam Lawal Ahmed, ina jin ka. Me za ka ce game da yaƙi da cin hanci da rashawa? Ana adalci?
Eh, ana adalci.
To, me ba ni misali.
Yadda ita kanta hukumar ma, ai ka ga yanzu take aiki. Da kusan baya ma ba ta fita aiki sosai ba yanzu. Kusan sai yanzu.
To, mun gode sosai.
Allah ya ba ta nasara, Allah ya ba da goyon baya.
To, mun gode Mallam Ahmad, bari mu tafi Lagos. Wane ne a Lagos?
To, madam.
Yawa. Hello?
Ba Lagos, ba Lagos ne.
Eh? Niger ne?
Niger tana magana, eh, daga Niger.
Oh, Niger.
Sunana Mallam Danjuma daga Bidda Niger.
To, Mallam Danjuma daga Bidda, menene ra'ayinka game da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya? Ana adalci?
Ra'ayina ta bangaren yaƙin da cin hanci da rashawa, wani bangare ana hadalci, wani bangare kuma ba ya hadalci ba.
Dan bani misali a gurguje.
Don ana ci gaba da kama yan adawa kawai ake ta kamawa, kuma wayanda suke mulki akwai wayanda kuma suka yi wannan aikin cin hanci da rashawa, kuma ba mu ga an hukunta su ba. Ta bangaren mu talaka ba yi mun ba adalci ba, don an ce duk wanda suka sato kudi za a bayyana mamu da sunansu da fotayensu, kuma ba mu gani ba. Muna so gwamnati ya nuna mamu wannan don alkawarin da ya yi mamu kenan.
To, mun gode, bari mu tafi Kano. Salamu alaikum na Kano.
Amma alaikum salam.
To, wani nake magana da shi a Kano?
Juma mai shanko ko kaina karamar hukumar Tsanya da ke jan Katsina.
To, Dan Juma na mutan Tsanyawa, to me za ka ce, me ra'ayinka game da yaƙin cin hanci da rashawa a Najeriya? Ana adalci?
Gaskiya ana adalci, saboda ni a ra'ayina duk wanda ya ɗau wannan kuɗi, kowaye ko ɗan gidan waye a matsayin shi sai ya fito da su, tunda ba haƙƙin shi bane suka ɗauke suke kawo ƙasashen waje. Ni a gani na gaskiya ne gwamnatin Buhari tana adalci waje jan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
To, mun gode sosai.
Da haka
nake. Eh, bari mu tafi Adamawa saboda lokaci, bari mu je Micika. Wane ne a Adama? Hello?
Ali ne, Ali Baba Sale.
To, Mallam Ali, me ra'ayinka, ana adalci ko ba a yi game da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya?
Ya, bai adalci.
Me yasa ka ce haka?
To, rijiya tana bayarwa guba tana halawa.
Eh, ka ce?
Rijiya ya bayar guba yana halawa.
To, mun gode, rijiya ta ba da ruwa guba ta hana, to mun gode. To, wannan kuma shi ne ya kawo mu ƙarshen ɗaukar wayoyinku a wannan dare. Sai Allah ya kai mu a ci gaba da kiranmu. Mun gode. To, yanzu kuma ga halin da wasanni ke ciki daga Ghana.
Wasanni a taƙaice.
shugaban hukumar kollon kafa ta GFA Kwasi Yantachi ya furta cewa Ghana za ta fuskanci kalubale da Egypt a wasan da za su yi na shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018. Ghana da Egypt za su fafata hada juna a cikin rukunin E tare da kasashen Congo da Uganda a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya. Ghana ta lallasa Egypt ne a karawarsu na shiga gasar cin kofin duniya da aka yi a kasar Brazil ta samu shiga gasar. Shugaban na hukumar GFA ya kyautata zaton cewa Egypt ce za ta zama wa Ghana kalubale a cikin wannan rukunin E. Club din Panathinaikos ta kasar Greece ta sallami wasu ƴan wasa ciki har da dan wasan tsakiya na Ghana Michael Essien a shirin da club din take yi na fara kakar wasa mai zuwa. Sauran ƴan wasan da aka sallama kuwa sun hada ne da Abdul Jalil Ajagun dan Nigeria da James Wama dan kasar Jamus da kuma Tavlaridis da kasar ta Greece. Tun lokacin da Essien ya sanya hannu akan yarjejeniyar shekaru biyu da Panathinaikos ya sha fama da rauni wanda ya sa ya fitowa sau 11 a wasannin club din. Akwai wasu kungiyoyi daga kasar China waɗanda suka nuna sha'awarsu na ɗaukar Essien ya je ya musu wasa. Mataimakin shugaban hukumar ƙwallon kafa ta GFA George Efriye ya bayyana cewa hukumarsa tana nan tana tattaunawa da kamfanoni da za su tallafa wa League ɗin Ghana. An riga dai an fara zagaye da biyu na Premier League ɗin Ghana ba tare da tallafi daga ko ina ba. Tun lokacin da bankin First Capital ya je ya tallafinsa, hukumar GFA ba ta samu wanda zai kama League ɗin Ghana ba. Manyan jami'an club da chamominsu suna barazanan janye kungiyoyin nasu daga League din Ghana, amma dai hukumar GFA ta yi musu alƙawarin cewa za ta samu musu da kamfanoni da za su tallafa musu kafin zagaye na biyu na League din ya zo ƙarshe. Daraktan sadarwa na hukumar ƙwallon kafa ta GFA Ibrahim Sani Dara ya yi kira ga ma'aikatar ministan matasa da wasanni da ta yi bakin ƙoƙarinta ta magance matsalolin kuɗaɗen 'yan wasan Black Stars kafin fara wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya. A wata hira da ya yi da 'yan jarida a kwana-kwanan nan, ministan wasannin ya bayyana al'ajabinsa akan dalilin da ya sa ake biyan 'yan wasan ladan nasarar wasa a yayin da suke wasannin shiga gasar Afirka da na duniya. A lokacin da ministan ya kama aiki, ya rage kuɗaɗen da ake biyan 'yan wasan daga dalar Amurka 10,000 zuwa 8,000 kuma za su karɓe su a cikin sidin Ghana. A lokacin da yake tsokaci akan maganar ministan, kakakin hukumar GFA Sani Dara ya ce akwai buƙatar a magance waɗannan batutuwan kuɗi kafin fara wasannin shiga gasar cin kofin duniyar.
To yanzu kuma bari mu ji yadda azumi yake a wajen hukuma su saurare.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ني سنانا معاذ إسحاق محمد
منين يتأثيرن ونن أزمن وطن رمضان أورنكا كو أور مسلمي
سو الحمد لله متاكم فرقو دي أزم وطن رمضان ينادى تأثيري أورن دكان إله رموان مسلمي domin na farko dai shi rukuni ne, ma'ana ginshiki ne daga cikin ginshikai guda biyar da aka gina musulunci a kansu. Don haka kenan duk lokacin da aka ce gini ne aka dora shi akan ginshiki guda biyar da an karya guda dole sauran hudun nan sun samu matsala. Don haka musulunci bai zama sai da waɗannan ginshikai biyar. Don haka wajibi ne lalle tasirin azumi ga dukkanin musulmi. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma shi azumi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa garkuwa ce ga dan adam, ma'ana garkuwa ne ga jikinsa wajen samun lafiyar jiki, garkuwa ce gare shi wajen kariya daga dukkan cututtuka, sannan kuma garkuwa ce gare shi daga sha'awarsa. Na uku kuma azumin watan Ramadan yana da wata daraja da sauran ibadoji ba su da shi, domin Allah madaukin sarki da kansa a hadisi ya gaya mana cewa hadisul qudusi yace azumi nasa ne shi zai sakan kawa bawa da shi. Muhimmanci wannan shine cewa yau in kana azumi ba ka da niyyar kai azumin, kana iya shigewa daki ka cika ciki ka koshi ka fito kana wata lankwashe kana nuna kai azumin nan yau da wahala mai yake ba mai iya ce ma ƙarya kake, to don haka Allah ya kebance azumi ce nashi ne shi zai sakan kawo bayi da shi.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 14 ga watan Fabrairu na wannan shekarar ne majalisar kasar Haiti ta zabo Jocelyn Privere a matsayin sabon shugaban kasa na wucin gadi. Mako ɗaya bayan da shugaba Michel Martelly ya sauka daga mulki ba tare da ya bar mai gadansa ba. Mr. Privé ya yi aiki a matsayin shugaban kasa na wuccin gadi na tsawon kwanaki 120, amma zaben da aka shirya yi ran 24 ga watan Afrilu a bisa yarjejeniya tsakanin masu ruwa da tsaki a Haiti ba a gudanar da shi ba. Kwanaki 120 da Mr. Privé ya yi a matsayin shugaban wuccin gadi ya zo ƙarshe ne ranar 14 ga watan Yuni, kuma Amurka da kawayenta na ƙasa da ƙasa suna matsa kira akan majalisar dokokin ƙasar da ta gaggauta ɗaukar matakin komawa kan tafarkin demokradiyya ta hanyar shirya zaɓuka da kuma ɗora shugaban da za a zaɓa ba tare da ɓata lokaci ba. A wata sanarwa da ya fitar a ranar 15 ga watan Yuni, wakili na musamman ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran wakilan ƙasashen duniya a Haiti da ake kira Core Group, waɗanda suka haɗa da jakadun ƙasashen Brazil, Canada, France, Spain, Amurka, ƙungiyar tarayyar Turai da wakili na musamman na ƙungiyar jihohin Amurka sun nuna damuwarsu ainin. Saboda babu wani mataki da aka ɗauka na tabbatar da ganin ba a zarce ranar 13 ga watan Yuni ba a shirya zaɓe ba, kamar yadda aka tanada a cikin yarjejeniyar 5 ga watan Fabrairun. Don haka sun yi kira ga majalisar ƙasar da ta ɗauki mataki kuma ta nemo bakin zaren da ke hana a zo a sami wani giɓi na mulki, a yi ƙoƙarin shirin komawa tsarin demokradiyya ta yin zaɓe ba da ɓata lokaci ba. Haka kuma sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da jam'iyyun ƙasa da 'yan takara da magoya bayansu da baki ɗaya al'umma da su tabbatar da zaman lafiya kuma su guji tada tarzoma. Ƙudurin da hukumar zaben ƙasar ta ɗauka na sake fara shirin zaben shugaban ƙasa daga zagayen farko ba zai taimaka wa demokradiyyar Haiti ba. Wannan zai ƙara yawan lokaci da kuɗaɗe da za a buƙata don kammala shirye-shiryen zaben da tun a shekarar 2015 ya kamata a ce an yi shi an gama. Al'ummar Haiti sun cancanci a saurare su, amma ba a taka musu birki ba. Amurka ta nuna nadamanta na sake ɗaga lokacin zaben. A nata ɓangare, Amurka ta ƙagara ta ga ranar da za a gaggauta ɗaura duk wanda aka zaɓa a kan kujerarsa ta mulki, wanda kuma zai iya yin aiki da Amurka da wasu ƙawayenta don magance ƙalubaloli da ke addaban Haiti. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tun gaishe ki Maryam, yanzu kuma kafin mu ƙare ga takaitaccen labarai.
Yau Laraba, ƙasar Turkiya ta ɗora wa 'yan jihadin ƙungiyar ISIS alhakin mummunan harin da aka kai filin saukar jiragen sama a birnin Istanbul. Turkiya ta la'ana harin na ta'addanci kuma ta lashe takobin cewa sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi wajen yaƙin ganin bayan ko kuma ƙarshen 'yan ƙungiyar ISIS. Babu ƙungiyar da ta fi ikirarin cewa ita ke da alhakin harin na jiya Talata da daddare. To amma Prime Minister ƙasar Binali Yeldon ya ce shaida da aka samu zuwa yanzu na nuni da ƙungiyar Daesh ISIS kenan, kuma ya ce masu bincike suna ci gaba da gudanar da bincike. Yau Laraba ne kuma shugabannin ƙungiyar ƙasashen Turai suka mai da hankali akan makomar ƙungiyar ba tare da ƙasar Birtaniya ba. Shugabannin suna nazarin makomar ƙungiyar a yayin da suke kammala taron ƙoli a birnin Brussels ƙasar Belgium kwanaki bayan Turawan Ingila sun jefa ƙuri'ar ficewa daga cikin ƙungiyar. Shugabannin ƙungiyar sun buƙaci ƙasar Birtaniya da ta yi saurin ficewa daga cikin ƙungiyar, kada kuma ta zaci za ta samu moriya ko kuma alfanun ƙungiyar ba tare da ta biya komai ba. Shaidun gani da ido da jami'a a tsakiyar ƙasar Somalia su ce an kashe fiye da mutane 20 a fafatawar da aka yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen ƙungiyar Al-Shabab. Kafin fitowar alfijirin yau Laraba, mayakan ƙungiyar Al-Shabab ɗin suka kai wa wani sansanin soja hali.
To da takaitattun labaran kuma shirin namu na dare kammala, sai kuma da sassafen Allah ya kaimu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin ita Jumai Ali da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lopez Cresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu Neo Daryl Smith, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.